الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله يومنا بيو جوات شعبان hidran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda haka shi ya daidai da 29 ga watan uku miladiya 2020 zamu tashi daga inda muka tsaya cikin littafin sura al-anam da aka wani shekul islam shoyi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a matsayin shi na wato malami babban addinin musulunci kuma shekul islam wanda jami'ar musulunci ta misra a karkashin shugaban jami'ar na wancan lokaci da ake cewa Muhammad Shartut su suka yi wa Shehu Ibrahim laqabi da shekul islam ma'ana shehu ne wanda yake duk wani abin da ya shafi musulunci to Shehu Ibrahim shehu ne a cikin sa ko ilimin hadisi ko na fiqh ko na tafsir ko na wato ilimin rijalus sanadi da sauransu ba san ku Allah wannan kokin sarki ya yana cewa wala yunabbi'uka mislu khabir idan aka ce wannan masani ne to eh a lura ga malamai suka bada idan malamai suka bada to haka yake amma dai kawai mabiya sun ce wani masani ne ina sai idan malamai sun bada to sadisan Shehu Ibrahim yace abu na shida da nake muku wasiya akai shine al'amalu wal kasabu lil ma'ash shine yin aiki tukuru da kuma kokarin yin wani aiki domin rayuwa ta yau da gobe wanda mutum zai samu abin sun da zai ci ina ba ta an gane wannan kada mutum ya zauna ya ce shi kawai kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa la yaq'udu ahadukum fil bayt kada yanku ya zauna gida kawai fayaqulu ya rabbi urzuqni urzuqni ya rika cewa Allah bani arziki Allah bani arziki wa qad alimtum anna as-samaa'a la tumdiru dhahaban wala fidda gashi kuma kun san cewa sama ba ta yin ruwan kudi ko ita to wannan ba daidai bane an tambayi wani malami ana cewa shi al-harith al-muhasibi ɗaya daga cikin manyan sufai cewar mutum ne ya zauna gida yana da cewa Allah bani arziki Allah bani arziki amma bai da wata hanya kwata kwata wanda arzikin nan zai zo mai sai yake cewa wannan ai huwa rajulun jahilal ilma wannan wani mutum ne wanda bai ma san ilimi ba inda ya haka dole a ce kana da wata hanya ko noma ko wata hanya wadda zai zauto kana samun abin rayuwa wannan shine wasiyar Shehu Ibrahim ta shida wala budda min al-kaddi shehu yace ba makawa daga aiki na wahala wanda mutum zai tsaya ya tashi tsayin daka ya nemi abin rayuwarsa fa inna adayaba ma akala ar-rajul min kasabi shehu sai kawo hadisi yace domin mafi tsarkin abin da mutum zai ci shine daga neman sa wanda za a ce shine ya nema ya samu wannan hadisi an rawaice shi wato daga Aisha Allah ya kara mata yadda yana da isnadai daban-daban da hanyoyi daban-daban wa inna allaha la yaqbalu illa tayyiban kuma Allah madaukakin sarki baya karba sai abin da yake mai tsarki wa yurwa an sayyidina umar radiyallahu anhu wa to shi kenan ma an ruwaito daga sayyidina umar Allah ya kada shi yace la yadrisu ahadukum kadayen ku ya zauna gida ba wa ya kulu ya rika cewa yarzuqullahu Allah ya bani arziki wa qad alimtu anna as-samaa'a la tumjiru zahaban wala warqan wala warikan warikan gashi kuma kun san cewa sama ba ta yin ruwan zinari ba ta yin ruwan dirhami ma'ana ba ta yin ruwan kudi domin ka san zinari da dirhamai wannan su ne hakikanin kudi da 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 duniyar da da duniyar yanzu domin yanzu aka kawo miliyan 100 da an banka mata wuta to kan nan me ya kimar tana da bambanci da tokar takaddin tsire amma idan ka samu dinarai ka banka masa wuta ko tun narke suka dawo suna nan da kimar su kada da haka ake ce masa ayin wato madarar kudi kenan wanda ba abin da ke san in yanzu zaka yi bosu ka zuba cikin ruwa ogo ko ka waka cikin teku inda za a turo su to kudi ne ko ka sa su cikin wuta wutar ta gama cinye su kuma suna nan a matsayin kudin su ba za su canza ba wa inna allaha yuhibbul mu'mina al muhtarifa kuma allah yana son mu'mini wanda yake da hanyar da wani arziki ke zuwa masa ta hanyar neman sa na kansa allah yana son wannan shi ma wannan hadisi ne inna allaha yuhibbul mu'mina al muhtarif wa yakrahu al 'abd al battal wannan shi ma hadisi allah baya son bawa wanda yake mai zaman banza ba tas ba as ba nema ba nemowa ba komai to Allah baya san irin wannan bawa qala yace Allah ba dukin sarki yace fa idza faratta fansab idan ka gama ibada to ka dai kai aikin wahala yana daga cikin fassara da malamai suke mishi ka dai kai aiki wanda zaka yi dukufa wanda zaka nemi abin rayuwa idan ka gama ibada dai daga cikin fassara wannan aiki wala budda min at-ta'ati wal ibada sho yake ba makawa daga yin da'a ga Allah da kuma ibada ga Allah li ajal al-akhira saboda lahira allati yartahalta allati yartahalku ko kuma hakan muqbilatan hakan ko kuma allati yartahalta wanda ka tafi wanda zaka tafi muqbilan nake gani amma dai kuma shaka kana mai fuskantar ta an gane ko wannan shine wal amalu ko kuma wal amali lid dunya ba makawa kuma a rika yin aiki domin gyara rayuwar duniya akwai wata aya ta alqur'ani wadda ta dunkula waɗannan abubuwa ina ko suratul qasas ce inda Allah madaukakin sarki yake cewa wato wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wato farko ayat nake tunowa nake so in dalibo na'am wa mataji fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya to wannan ayat duk ta dubu da bayanan da shoye kawo cikin wannan nashira din nan wato ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka idan Allah ya baka wani abu na arziki ko wata basira ko kome ma to kai kokari ka nemi lahira da wannan abu sai kuma aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kuma kada ka mance da rabanka na duniya ka nemi yadda zaka ci abinci kai sutura kai gurin zama kai abin rayuwarka da na kusa da kai kar ka mance da wannan kaga Allah ya hada abubuwan da guda biyu wannan shine qalu malamai sun ce i'man li dunyaka kayi aiki saboda gyara duniyar ka ka annaka khalidun fiha kamar za ka dawwama a cikin ta kai akwai wani hadisi wanda naga ya kai mutuka ma wanda ke cewa inda a ce za a yi busar kaho ta tashin duniya a hannunku akai wato wani abu na dashe da za ka yi a gonar ka to kafin ka fadi ka iya dasawa tare wajen kudu wani lokaci ka iya dasawa kafin ka sun mai gaba daya ma'ana dai mutum ya tsaya yayi abin da ya kamata shi dangane da rayuwar duniya kamar zai dawama amma wa amali akhiratika kai aiki domin gyaran lahira ka annaka ta mutu gadan kamar zaka mutu gobe goben nan kaga ana nufin mutum ya hada duka biyu ko yasa Anas Allah ya kara mashi yadda yake cewa mafi yawaitin addu'ar manzon Allah ita ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wakina azaban nar yace wannan ita ce addu'ar da manzon Allah yafi mafi yawancin lokacin shi yafi yinta saboda ba abin da bata kawo ba in aka samu kyakkyawa a duniya naga rayuwa za ta yi kyau ko sannan kuma kyakkyawa a lahira kaga aljanna kenan to wakina azaban nar shi kuma nan ma wata addu'a ce ka san wani zai shiga aljanna amma kuma sai ya shiga wuta Allah ya tsare sai ya shiga wuta an kona shi daidai wasu makonni ko watanni ko shekaru an kona zanaban shi sannan kuma daga baya ya tafi aljanna to amma ga wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yanzu to ba mu shiga wutar ba mun shiga aljanna kai tsaye kawai to wannan addu'a tana da tasiri na gaskan gaske idan dai mutum yana yawan yin ta Allah ya amsa mai to komai ya samu insha Allah wal kasabu bil hirasa shaw yake cewa yin sana'a da noma liman yaqdiru alaiha ko kuma kace wal kasabi bil hirasa ba makawa a rika yin sana'a ta noma in ji shehu liman ya kadiru alaiha ga wanda ke da ikon yin wannan harka ta noma ka san kowa yanayi ne ko wani in aka ce noman ba zai iya ba saboda yanayin shi kenan والتجارتي بعما كواد ينكاس وانتي كما لمن يحسن القيام بها جوند يكي يقري ودن طيوة ينكاس وانتي وانده يكاس وانتي كما يسعى يكاس وانتي وسائر الحرف بعما كواد كما أي ثورا سناوي وانده تشعب كما تنشي هنو جارا أغوغو جارا ويوي da kafintanci da sauran duk abubuwan da ya shafi nau'in sana'a shine wasa'ilul hirab ba makawa su ma a samu wanda za su rike yanzu wannan shehu din nan mai mana wannan abin yayi kama da shehu ɗan hakika yayi kama wanda su ba ruwan su da sallah ba ruwan su da azumi ba ruwan su da zakka suna zagin Allah suna zagin annabi suna cin mushe suna cin kare suna daukar kuros dirataya su dauki kalbagiya su sanya mu Qur'ani wannan yayi kama da shehun su saboda yasa wani malami yake bada shawara malam Ibrahim Magani yace kamata yi duk wanda yayin irin wannan abin da ya danganta kan shi da shoyin zahi a dauke shi tsaf a mika shi wajen hukuma an gane ku ga wani kafiri amma ya zo yana danganta kan shi da wani wali daga cikin waliyan Allah a dauki mataki kan shi shikenan ka wani ka ce musulmi wani kafiri gashi nan yazo yana danganta kanshi da wani wali daga cikin waliyan Allah wanda hukumba mai yaddala wannan kaga daga nan sai a dauki mataki kanshi amma har a rika cewa ba ai arabu da su ai masa wa'azi kadai na baki yanzu ai mutu wannan lokaci dole sai ana daukar mataki a kansu fal hayatu sho Ibrahim yace ita rayuwar nan da kake gani ibaratun anil amal wata fassara ce dangane da aiki duk wanda ya tsaya bi aiki a duniya kaman ma matacce ne kawai ta tsaya jinjim ba ka komai ba ka da wani amfani cikin al'umma shi yace kaman matacce kake ma wannan fa man lam ya'mal fa ka'annahu mayyit duk wanda baya yin aiki baya amfana kansa bai amfana iyalinsa bai amfana al'umma wannan kamar ma matacce ne kawai wa bi sirqin niyya shi yace kaga da gaskiyar niyya yasiru amalu dunya lil akhirati aiki na duniya ma karshe sai ya zama na lahira idan mutun yasa kyakkyawar niyya fal a'mal bin niyyat ayyuka dai da niyoyi suke tabbata bazan mance da wata hikaya ba wata ta faru a Madinatul Munawwara Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai babban dan kasuwa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya sa an yi mu odar wasu kayayyaki masu yawa daga kasar Sham Siriya kenan a yanzu an taho da su a garin Madina babu irin wannan kaya ana jiran su iso suka iso yan kasuwa suka je suka dinga tayawa kananan yan kasuwa yace ba zai saida ba aka ce duk abin da ya so shi dirhami na za a ninka mai a bashi dirhami ya zama dirhami biyu yace bai yadda ba aka ce an kara ya zama dirhami uku yace bai yadda ba duk abin da ka sayo dirhami da za a baka dirhami hudu ban yadda ba dirhami biyar ban yadda ba suka ce to sun tsaya duk wani dan kasuwa iya gede shi kenan suka ce yace ya kamata ku kara mu suka ce iya abin da za mu yi kenan wannan din ma kawai matsayin ka sada ne sai ce to ni ina da wanda duk dirhami ɗaya zai ninka mai shi goma suka ce a babu shi ana ta mun fara hanguma inda yake ne sai suka ce babu inda dan kasuwa ne ba sai a lalle shi yace za mu yi kasuwanci da shi kuma zai ninka mai goma kan suka ce babu yace to shine Allah subhanahu wataala aje a rabar wa mabukata ni kuma na san Allah zai ninka mu to tare da wannan abin da yake magani Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu lokacin da ba tun cewa yana daga cikin ɗaya daga cikin mutum goma wanda tun suna nan duniya manzo Allah ya ba su aljanna kai tsaye to kuma dukiyar da ya bari wajen kirgata an gane ko bayan yayi wafati zinari wajen kirgawa masu kirgawa sai da hannuwan su suka rike yin kanta saboda tsabagen arzikin da Allah ya tara mishi kaga ashe manzo Allah ya faɗi gaskiya ma naqasat sadaqatun min mali wato ko kuma ma naqasat ma naqasa malun min sadaqati ba wata dukiya da take rage yawa saboda sadaka ba sai dai kawai idan shedan ya ruwa ya tawo mutum wato sabian sho Ibrahim yace na bakwai as-siyasatu to fa wani zai ce bai kawo wannan magana to akwai dalili zaki yace shine shugabanci dan da an ce siyasa wani hayyacin tunanin APC PDP AFDA a wannan sunayen jam'iyya kenan amma as-siyasatu ala rafi daidai yake da as-siyadatu shugabanci yace innal islama shi musulunci ma farraka baina ad-din wa as-siyasa bai bambanta tsakanin addini ba da shugabanci farisalud din mazaje wanda suke rike da addini malamai yumkinuhum an yakunu risalat siyasa yana yiwuwa su zama kuma su ne mazajen shugabanci kamar yadda mun gani a Misra kafin makiya Allah su zuga ƴan ƙasar da wasu daga cikin sojoji a mai yi mulki Muhammadu Mursi ko Marsi mahaddisin alqur'ani sai kuma shine ya zama shugaban ƙasar Misra ka gani mahaddisin qur'ani malamin addini ya zama shugaban ƙasa kaga ashe mazaje na addini za su iya zama me mazaje na shugabanci Shehu Lamin dan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shine ambassador din Senegal a kasar Saudiya kafin daga baya yayi ritaya ya dawo kuma an gane ko to mazaje na addini suna iya zama mazaje na shugabanci wannan wata zaman Shehu Ibrahim yake fada wannan magana ta san hangen nesa ne ko walakin al muslima sai dai shi musulmi siyasatuhu shugabancin da zai yi fi rafi al-islam ya kamata ya yi shi ne cikin ɗaukaka musulunci ƙaulan wa fi'lan a maganance da kuma a aikace in dai kai shugaba musulmi ne to yadda ka san arna tana tallafawa mutanensu ya kamata kai ma ka zama mai hankali ka tallafawa mutanenka yasa ga lokacin da Shehu Ibrahim yana da rai prime minister wanda suke mulki tare da akwai tafawa balewa ko akwai alzufe idan ba mata sunan ba sai ya zanto shi a zufe yana zuwa coci kuma idan shekarar miladiya ta yi war annabi isa ta zo ana ba da hutu to Shehu Ibrahim sai ke sai wata fawa balewa ina ce dai yadda da ji labarin a zufe yana zuwa coci kai ma kana zuwa masallacin juma'a sai ce insha Allah ina zuwa yadda ina ce yadda a zufe yake ba da hutu a gwamnatin Najeriya idan haihuwar annabi suka zagayo kai ma kana ba da yake kai idan ni ba na yin wannan yake to kusan ya ci to nayi ma alƙawari daga wannan shekarar duk shekara na zan sanya hutu a ranar haihuwar manzon Allah sha biyu ga wata an gane ko to saboda haka kaga sai ana yi wa shugabanni wato ishara ba za ka yi wa shugaba ishara ka gaya mai gaskiya ba sai ka gwada ba ka gwada yin abin hannunsa Shehu Ibrahim idan aka yi kyauta galibin anan ma yake rabon radiyallahu anhu an gane ko a Misra an mai kyauta shugaban kasar Misra Jamal Abdel Nasser ya mai kyauta ta kasai ta a cikin wato akwati wani ƙari'i ya yi karatun Qur'ani a gurin Shehu Ibrahim ya ɗauki akwatin ya ce a bashi duka da kuma kuɗi ne suke daloli mutum ya ce to ai wannan shugaba kyauta ce wanda shugaban kasa ya bada ba mutum muhimmi irin kai sai to ai kai ma muhimmi ne tunda ma da Qur'ani ya ba shi kawai to da ka ga wannan samfur ne mai girma Allah ya taimake mu shugabannin mu su raka fatantawa wa man a'ana fi siyasatin tubayyin dina duk wanda ya taimaka cikin wani shugabancin da zake sabawa addini limalin saboda san kudi aw jahil saboda san ko san matsayi baka annama ba'a ukhrahu bi dunyahu shi yace wannan kamar ya sai da lahira shi ne da duniya Allah Allah ibadallah kuji tsoron Allah kuji tsoron Allah ya ku bayin Allah kullu da haqqa kuma kowa da gaskin ku ya rika fadin gaskiya walau kana murran ko mun dakin ta ka rika fadin gaskiya to hadha ma bara'atu al-abd min kulli hawlin wa quwwa wannan mutum kuma tare da kuma mutum ya rika kubuta daga dukkan wata dabara tashi da dukkan wani karfi nashi wa taslimi li muradihi da kuma miƙawa manufar Allah in Allah ya nufi abu ka miƙa mai kawai kai saranda fi kulli mazhari a dukkan wata mabayyana war ridha bil qada da yadda da kaddara Allah wa min as-siyasati yana daga iya kyawun shugabanci an gane ko ko kyawun iya zamantakewa nan siyasa din kyawun iya zamantakewa al-muwafaqatu ma arbab ad-duwal shine mutum yana kokari yana tafiya kafada tare da ma'abota gwamnati min mulukin na daga sarakuna wa umara'in da sarakuna masu nadi nan mulukin kamar sarakuna masu shugabanni masu wato ainihin kamar gwamna da sauransu wa ru'asa'il lil hukuma da shugabannin hukuma fi kulli ma la yamassu karamatul islam amma shi yace cikin duk abin da ba zai taba girman musulunci ba to ya kamata mutum ya tsaya da zuciya mutum ya ce sai ai dan tawaye ne irin wannan ne sai ai ta mai bita da kulli har a rubuta addinin saboda ana ganin kamar shi yake yaka to shi bai iya zaman takewa da gwamnati ba ai ta rubuta addini da siga shi yake yaka kaga yanzu to ba shi zai dan kare zai nuna kuda ba har musulmin kasar gaba da to shi shi wannan baya daga cikin hikima fa innahu la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq domin babu biyayya ga abin halitta cikin saba wa mahalici wal mudara ta sadaka iya zama da mutane sadaka ne wannan wal mudahana ta haram amma ka kalala ta addinin ka dan wai mutane su yarda da kai shi yace wannan shi kuma haram wal mudaratu hiya bazlu ma fil wusi li salamati din abinda ake cewa zamantakewa mai kyau shine mutun ya bayar da iya kokarin sa domin kubutar addini wal mudahanatu rugurguza addini kuwa hiya tarku murad shari shine barin abinda shari'a take nufi li salamati duniya domin duniya ta zauna lafiya dan kai duniya ka ta zauna lafiya wa fil kitab shi yace a karshe dai atadarru ila allah ina askantar da kai ga allah wa as'aluhu ina roƙon Allah bi lisan iftiqaril muslimin ina roƙon Allah da harshen nan na buƙatar musulmai duka da yawun su an yudrika ummata sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya riski al'umma shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riske ta ya gyara al'amarin ta wa yansura al-millatal muhammadiyya kuma Allah ya taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuwaffiq al-jami'a kuma Allah ya zatar da dukkan al'ummar manzon Allah lima yuhibbu wa yarda ga abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi wa yudawi bi mannihi quluban al-marda Allah ya magance zukatan mu marasa lafiya ya masu magani da baiwa irin tasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh انتهى يا قاري سيكي وكتب إبراهيم ابن الحاج عبد الله التجاني شو إبراهيم شيره تولى بمدينة كولا عرفها الله عام شكرة دبو دير غريبك دا تمانين دير هاقيا دي شكرة لا شكرة وزن إن كهات التنقر شكرة أربعين دا كو كي إنا ستين دا دربو تولى ونو ala kudubata da dalila dinna kuma nan muka kawo karshen karshenta abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da fuskure kuma Allah ya gabar samuna Allah ka yaye mana dukkan wata matsala da damuwa ka musanya mana da walwala da farin ciki Allah ka kawo mana dauki daga dukkan abin da ke damun musulmi na duniya gaba daya ka kawo mana agaji cikin gaugawa ka kuma yaye mana matsaloli wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ka kuma gyara al'umma mu ka gabar sawa magabatan mu da malaman mu kuma ka kyautata kishan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk